Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.
Kuma sore, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da kuma Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin musamman a wannan lokaci na hantsi, ranar wato Asabar 9 ga watan Maris, ranar da ake haramar zabe a Najeriya a matakin jihohi.
Bayan labaran duniya, za a ci gaba da jin rahotanni masu nasaba da zaben matakan jihohi da ake yi a fadin Najeriya kamar yadda aka ji. Amma za mu yi shimfiɗa ne da rahoto kan irin rahoton kan irin wato shirin da hukumar zaɓe ta Najeriya ta yi musamman don ta kauce ma kurakuran baya. Don haka ba za mu iya gabatar muku da shirin tsaka mai wuya da kuma kallabi ba, amma dai za a share rahotanni masu nasaba da zaɓe na yau. To amma da farko ga Muhammad Hafiz Baballe da cikakken labaran duniya.
Gaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa gaskiya ta yi halinta idan aka yi la'akari da hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa Paul Manafort, wanda wata kotun tarayya ta yanke mai zaman gidan yari na tsawon watanni 47 saboda samunsa da wasu laifuka da suka shafi almundahanar haraji da na banki. Banjiwa Paul Manafort daɗi ba, na ganin ya shiga wani mawuyacin hali, inji Trump yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa jihar Alabama domin ganewa idansa irin barnar da mummunar guguwar nan ta yi a wannan makon. Shugaba Trump ya ƙara da cewa, amma idan kuka lura, lauyansa wanda mutum ne mai kima da kuma wannan alkali wanda shi ma yake da kima idan mutane, duk sun ce babu wata alaka da aka samu da Rasha. To, shugaban na Amurka ya kira ƙuri'ar da 'yan majalisar wakilai na ɓangaren Democrat suka kaɗa kan ƙudurin da ke Allahwa dai da nuna ƙyamar wani a matsayin abin kunya, domin a cewar shi matsayar ba ta yi kakkausan suka ga kalaman ƙiyayya da ake nuna wa Yahudawa ba. A karo na biyu cikin watanni da dama, Majalisar Wakilan Amurka a ranar Alhamis ta yi Allahwa dai da kowane irin kalamai da suka shafi nuna ƙiyayya a wani yunkuri da 'yan Democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddamar da ta kunno kai, bayan da ɗaya daga cikinsu ta yi waɗanda mutane da dama suka ce kalamai ne na ƙyamatar Yahudawa. A jiya Juma'a, Trump ya zargi jam'iyyar ta Democrat da zama jam'iyyar da ke adawa da Yahudawa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ce ba zai saka hannu a kan yarjejeniyar cinikayya tare da China ba, har sai idan ta kasance mai gwaɓi. Trump ya furta hakan ne a wani jawabi da ya yi a jiya Juma'a, yayin da yake barin fadar White House zuwa ziyara a jihar Alabama, inda wata guguwa mai ƙarfin gaske ta yi ɓarna a kudancin Amurkan. Tun a shekarar da ta gabata, Amurka da China suke takaddama cinikayya kan kuɗaɗen haraji. Nan gaba a wannan shekara, fadar White House na shirin haɗa wani taro tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na China, Xi Jinping, a Florida. Babban manzon Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya fitar da jerin wasu bayanai masu ɗaci da zaƙi dangane da ci gaban da ake samu a yunkurin da Sudan ta Kudu ke yi na shawo kan yakin basasa da ta kwashe shekaru 5 tana fama da shi. A jiya Juma'a, David Shearer ya faɗa wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa tashin hankalin da ake samu sanadiyar rikicin siyasa na raguwa, sannan 'yan siyasa na ɓangaren 'yan adawa na zirga-zirga a babban birnin ƙasar ba tare da wata tsangwama ba. Sannan a karon farko cikin shekaru 3, fararen hula da suka tsere daga gidajensu suna nuna sha'awar komawa yankunansu. A cewar Shira, wannan shine ɓangare na ci gaba da aka samu, inda ya ce matsalar ita ce yadda za a tabbatar da ɗorewar waɗannan matakan zaman lafiya da aka fara samu. tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da kungiyar Taliban domin kawo ƙarshen yakin da Afghanistan ta kwashe na tsawon shekaru 18 ya tsaya cik a jiya Juma'a, amma kuma kungiyar mayakan ta Taliban ta ce za a ci gaba da zaman tattaunawa a yau Asabar. Tun dai daga ranar 25 ga watan Fabrairu aka fara wannan zangon tattaunawa a Doha, babban birnin Qatar. A wata sanarwa da ta fitar, kungiyar ta Taliban ta tabbatar da cewa lalle an dakatar da tattaunawar, amma ba ta faɗi dalili ba. A 'yan kwanakin baya, Amurka da mayakan na Taliban sun sanar da cewa an samu ci gaba a tattaunawar, ko da yake sun fitar da bayanai masu karo da juna kan manufar zaman.
Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To bari mu yi shimfiɗa da rahoto kan irin shirin da hukumar zaben Najeriya ta yi danganin zaben na matakin jihohi a faɗin Najeriya ya gudana yadda ya kamata. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta bude ɗakin duba yadda zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha zai gudana a Asabar ɗin nan. Ɗakin dai zai aiki ne daga babbar cibiyar taro ta ƙasa da ƙasa da ke Abuja, da kuma nan ne ma aka yi taron sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu da sauran jami'an hukumar za su kasance a shirye a cibiyar don yi wa manema labaru ƙarin bayani kan gudanar zaben. Ɗakin duba sakamakon zaben kazalika zai zama tamkar cibiyar gano duk yadda zaben zai gudana da kuma ɗaukar matakin nan take in an samu wani ƙalubale. Na zanta da kakakin hukumar Aliyu Bello don yin ƙarin bayani kan irin ƙalubalen da hukumar ta fuskanta a zaben shugaban ƙasa da irin sabbin matakan da ta ɗauka don zama kau da bara.
A zaben da aka yi na shugaban ƙasa a baya, babbar matsala da hukumar zaɓe ta gano kuma ta ɗauki matakin magance ta ita ce matsalar kai kaya wuraren da ya dace. Wannan jinkirin kai kaya shi ya haddasa ɗaga zaɓe a tun farko. Da aka waye gari aka ɗaga zaɓe ba a san hukumar zaɓe ba, amma ba ta da wani zaɓi illa dai ta ɗauki wannan mataki jinkirta zaɓe har aka ƙara wa'adin sati guda. A cikin wannan mako duk abin da ya kamata ya anyi, sannan duk da haka da aka zo yin zaɓen an sami tsaikon kai kaya wasu wurare daban, musamman ma a wuraren da ake da tsaro kamar jihar Zamfara. An samu labari kamar da muka ambata cewa wasu rumfunan ma sakamakon lalacewar wasu na'ura da kaiwa kayan aikin ba a iya zaɓen ba har sai ranar Lahadi. To waɗannan matsaloli guda biyu da aka fuskanta na kai kayan aiki da gazawar na'ura, yanzu an ɗauki kwakkwaran matakin da insha Allah ba za a fuskanci waɗannan matsaloli ba.
Aliyu Bello, akwai kuma labarin da watakila ake ta korafin cewa rajistar masu zaɓe da aka bayyana kafin zaben alƙaluman sun yi bambanci da waɗanda aka dawo da su lokacin da aka kammala zaben.
Wannan korafi abu ne da in an faɗe shi sai a jira a bincika a gani. Ba tuni magana an ce a wasu wuraren an ɗauki matakai na shari'a, sai mu jinkirta mu ga abin da shari'a din ta yi da irin bincike da za a samu, domin kuma zaɓe a duk alƙaluman da aka yi suna hannunta, kuma in an buƙaci ta gabatar za ta gabatar a daidan wa'adin da buƙatar hakan ta taso.
Akwai wata sanarwa da muka ga ta fito daga wajenku da ke cewa duk wata rumfar zaɓe da 'yan banga suka hana amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a to za a soke wannan sakamakon.
A ƙwarai da gaske wannan mataki haka yake, kuma mun ai an tanade shi akan cewar dukkan rumfar tarayyar Najeriya sai an yi aiki da na'urar kad reader. Don haka idan mutane suka ce sun bijire su ba za a yi aiki da kad reader ba, tamkar su suka hana dama ta ai aikin zaɓe da ya kamata a wurin su. Don haka idan har rum mutane ne suka ki ba wai hukuma ne ta kasa ba, idan hukuma ne ta kasa kai na'ura, wajibin hukuma ne ta samar da na'ura ta yi wannan zaɓe washe gari, koda ya kai a jinkirta shi sai washe gari. Amma in dai jama'a ne ta bijire ko 'yan banga suka hana, to wannan hukumar zaɓe ta faɗi wannan ka'ida kuma tana tsaye a kanta. Yadda durin fadda ta hana kanta damar kada ƙuri'a, kar ta ce hukumar zaɓe ta hana ta, ita ta hana ko kuma ta sake 'yan banga suka hana damar su ta jefa ƙuri'a a wurin.
Yanzu dai za a jira fara fitowar sakamakon zaben, inda nan Abuja ake gudanar da zaben ƙananan hukumomi guda shida na birnin. Kasancewar birnin ba shi da gwamna, sai minista da shugaban ƙasa ke naɗawa. Tasira da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kamar Allah gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu cillacen jihohin Adamawa da Taraba mu ji halin da ake ciki. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Kamar sauran jihohin Najeriya, a jihar Adamawa za a fafata ne a tsakanin 'yan takarar gwamna 29 da kuma na kujerar 'yan majalisun dokokin jihar 25. To sai dai kuma fafatawar ko za ta fi zafi ne ma a tsakanin 'yan takarar jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila da kuma takwaransa Sanata Abdulaziz Murtala Yako na jam'iyyar ADC, kana kuma da tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP da kuma tsohon dan majalisar wakilai Honorable Emmanuel Bello na jam'iyyar SDP. To sai dai kuma yayin da ake harama zuwa rumfar zabe, sai ma ga wata sanarwa daga hukumar zabe INEC a jihar inda ta dakatar da gudanar zabe na kujerar dan majalisar dokokin jihar na mazaban Nasara Binyeri, biyo bayan mutuwar dan takarar jami'ar APC wanda ma shine dan majalisar dokokin jihar da ke rike da kujerar yankin Honorable Adamu Konate. To wai kome hukumar zaben za ta ce ne game da batun amfani da na'urar tantance masu zabe wato card reader? Barisa Kasim Ganigeda da ke zama kwamishinan hukumar zabe a jihar Adamawa ya ce duk inda ba ya amfani na'urar ba to fa labuda babu zabe.
Idan aka haɗa kai aka ce ba za a yi aiki da na'urar wato karbi da ba, wato zaben wannan rumfan ya zama zero, ya zama babu kenan, zero ne yake. Shi ne ma samu darajar council ba, shi ana ce mashi zero ne, wato kaga ka bata lokaci kenan, duk kuriyar gurin gaba daya rumfan ya zama zero. Saboda haka abin da muke so shi ne a sanar mana ma da matsala ko mai aiki ne ya samu matsala, a sanar mana mu samu dokin mataki a gyara, tunda akwai musamman ma'aikata kowane warwar 226 na jihar Adamawa mun tura ma'aikata guda ɗaya, wato masu kula da na'urar karbi da musamman aikin su kenan. Idan aka samu matsala su gyara, to idan har ma ya zama aka samu larura zaben ba zai yi wa, saboda karbi da bai aiki ba, kuma ba mu samu mun aika wani spare ba, da muna da spare a kowane warwar, kuma ba mu samu mun aika ba, to zaben wannan rumfan sai dai a yi ran Lahadi. Gara an yi haƙuri a yi ran Lahadi da a ce mu je mu ci gaba mu yi zaɓe ba karbi da, idan kayi iska ya zama zero.
A jihar Taraba kuwa kawo yanzu hankula sun fara kwantawa biyo bayan tashin hankalin da ya auku a jalin gwafa da jihar tsakanin wasu gungun matasa wanda kawo yanzu ba tabbatar da alƙaluman rayukan da suka salwanta ba. David Misal da ke ma zama kakakin runar 'yan sandan jihar ya ko bai na mahalin da ake ciki.
To wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kuma wasu rahotanni na cewa akwai wani dan majalisar wakilai da shugaban karamar hukuma da wani kusa a gwamnati da aka kama a yankin Karim a bisa zargin yunkurin magudin.
Koma da menene dai, fata ko shine Allah sa gudanar da wannan zabe cikin lumana. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdullah Aziz. To daga jihar Adamawa kuma bari mu leka makwabciyarta inda jama'a ke ta bayyana ra'ayoyinsu game da wannan zaben. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da rahoton inda ya fara da wannan mai cewa.
Ni sunana Senator Ali Modu Sharif, tsohon gwamnan ku na Borno muke magana. In Allah ya kai mu rai da lafiya, kwar za a sake ana da zabe a duk mutanen Borno. Zaben da aka yi na baya ma an yi shi a cikin lafiya, kuma na gode wa mutanen Borno da suka yi hakuri aka yi zaben nan lafiya, kuma na gobe a sake yin shi a cikin lafiya. Amma kowa kar ka gaji sai ka sa kuri'anka, saboda haka na roƙon duk mutum Borno ya fita ya zabe.
Ni Muhammad Goni Bukar Bama, amma an sani da Muhammad Kofa, ina Gongetiri da zama, ina so in kira matasanmu su yi zabe lami lafiya, su kwantar da hankalinsu, kuma su nutsu kar wani mai yaudara ya yaudare su.
Sunana Injiniya Abdulsalam Mustafa Kacalla. Mu dama mutane ne wadda bamu goyawa ta'addanci, bamu goya musu baya ba, kuma in Allah ya so ya yarda duk magoya bayan mu za mu ce musu kasu ta da hankalinsu, su fita da lumana, su kada kuri'unsu, su kasa, su tsare.
Sunana Mala Ali GNPP. To mu hada kanmu mu gama zabe mu ji result, kuma mu ci gaba da addu'a. Allah ya sa kasan mu ya zauna lafiya, Allah ya sa jama'a mu na suna cikin birni da suna kan wannan duka, mu koma kauyenmu, mu koma kasuwanninmu kamar na da, mu koma nomanmu kamar na da, mu koma iliminmu kamar na da. Allah ya ba mu sa'a. Na gode.
Sunana Honorable Baba Ahmed Mustafa. Ni na kaddara akan cewa mutane sun fara samun ci gaba, na gane cewa lalle zabe fa ba aba bace wanda sai an shiga yaƙi, kuma shine abin da ake so. Ka fito ka kada guri'anka, ayin ka kada guri'anka na kada nawa, in aka je wajen kidaya aka kira aka irga su, za a ga waye ya ci. Kuma shine abin da muke fata matasanmu da duk mai fada aji mu ci gaba da gaya ma al'umma akan cewa ita zabe a hankali ake yi ba wai tashi hankali ake yi ba.
To a gaida Haruna da wannan rahoton kafin mu kira wasu wakilan mu kai tsaye kun bar mu je jihar Jigawa mu ji halin da ake ciki. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Alhamdulillahi tun ranar Laraba da yamma misalin karfe 6 mun gama rarraba kayayyaki a local government 27 da muke da shi a nan jihar Jigawa. Kuma mun yi wannan aikin ne tare da yan jarida suna kallon mu, wakilan party suna kallon mu, yan civil society organization suna kallon mu da kuma ko mutanen media, saboda mu tabbatar da duniya cewa abinda muke muna da gaskiya kuma kowa ya shaida ga abinda muke yi. Kuma an dauki kokarin matakai na tsaro duka kayan da aka kai kowane local government. Akwai yan sanda da suka raka shi, akwai mutanen da za su dubo wannan kayayyakin a local kan idan sun isa, saboda a tabbatar da cewa kayan su suna tsarbawa abin da ya same su.
Akwai kalubale da kuka fuskanta kuma yanzu kuka dau matakan gyara?
A wancan zaben an samu matsaloli na na'urori, amma yanzu mun dauki kokarin mataki saboda mu tabbatar da cewa wannan matsalan ba sake faruwa ba. Amma ya faru, akwai abubuwan mun ƙara baka kuɗin mu, kuma sannan ma'aikatan mu za su kula da wannan na'urorin, mun ƙara gyare-gyare akai da za su aiki saboda mu tabbatar cewa mun da matsalan akwai hanya mai sauki wanda za a gyara wannan matsalan.
Akwai wasu tashoshin zabe da kuka maimaita ko kuma kuka yi zabe kashe gari ranar zabe? Zan iya tunawa a karamar hukumar Gwaram da Babura. Wannan matsalar tana da nasaba da batun ita kadiri din da kake magana ko kuma a wani batu ne daban? Idan haka ne, waɗannan matakai yanzu kuka ɗauka don cewa hakan bata faru ba a wannan zaben na gwamnati da za a yi?
Yawwa, kwarai wannan matsalolin da suna da sabar da na'urorin zabe, saboda an gwada na ɗaya na'ura ɗaya na ɗaya bai yi ba, aka yi na biyu ba, aka yi na uku ba, har magaraba ta kusa. To kuma dama doka ta bamu dama idan irin matsaloli ya zo ya kicanya muna iya ƙara zaɓen, muna iya ƙara lokaci mu mai da shi kaman ranar Lahadi. Abinda kuma kai ɗin kenan, mun ƙara yawan ma'aikatanmu masu kula da waɗannan na'urorin. Kuma sa'annan abinda muke cewa baka opener, in ka samu matsala kana da wani wannan zaka zo ka saka amfani da shi, mun ƙara gyara su saboda mu tabbatar da cewa mun kai ga manufa na abinda muka saba gaba.
Wai mutum nawa ne ma suke takarar gwamnatin na Jigawa?
Akwai party kala-kala, amma dai wanda suka fi fice shine APC da PDP da SDP.
Akwai kuma kujerun majalisar dokoki, jam'iyyu nawa ne ke neman waɗannan mutane, nawa ne daga jam'iyyu nawa kuma?
Ya san lambar mutane, ina ganin dai abinda zan iya tabbatar maka cewa su ma dai su ne fatutukan guda uku, su ne PDP, APC da SDP.
Akwai kalubale da kuka fuskanta a zaɓukan baya daga ɓangaren 'yan siyasa ko 'yan takara? Sannan a wannan karan, wanne mataki kuka ɗauka don ganin cewa sun gamsu ko hukumar zaɓe za ku wanzar da adalci a wannan aikin da kuke yi?
Mu dama aikin mu da abin da gwamnati ta ce mu yi, da aikin da a ƙa'idodi na aikin ana shine tabbatar da adalci, kuma mu yi ƙoƙari iyakan namu. Amma kasan ba za ka ce ka yi zaɓe ka ƙare a ce maka ba wani matsala ba. Mun ɗan samu matsala, wasu 'yan wurare, wasu 'yan sun tada rigingimu, sun ce ba su yadda ba za ta suka so ta rikici. Dai Allah da ya taimaka, abin bai tafi ko ina ba, muka nemi sulhu da su, maganan ya zo ya kwanta.
Dokar zaɓe ta Electoral Act da kuke aiki da ita ta ce dole ne fa duk ƙuri'ar da za a kaɗa sai an tantance ta da kadirira. A baya kuma zaben da kuka yi, akwai zargi nan da can cewa akwai tashoshi da rumfunan zaben da ba yi amfani da wannan kadirira ba.
A'a, mu ba mu amfani da wanda ke ba kadirira ba, sai dai an samu kuskure. Ka'idodin mu ta ce ba mu amfani da ba kai, saboda ka duk wani ƙuri'a da aka yi wa ba yi amfani da kadirira ko wani abin ganga ba, shi ya sunan shi sokeke. Shi ita kanta hukumar zaɓe ba za ta yarda da duk wani zaɓe da aka je ba da kadiriya ba. An kaje wa shi ba kadiri ba ga modar wani haka ne ya yi aikin ba za kamar mai ma bai je hukuran ba ne.
To madalla, shugaban hukumar zaɓe reshen jihar Jigawa kenan a tattaunawa da suka yi da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma bari mu je ga wakilinmu a Kaduna, Isa Lawal Ikara, wanda ke kan waya don mu ji halin da ake ciki kai tsaye. Isa, da fatan ka tashi lafiya.
Lafiya, alhamdulillah. Malamu,
to madalla, muna nan tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Wani ƙarin bayani za ka mana dangane da halin da aka tashi ko kuma aka waye gari a yau ranar zaɓe na gwamnoni da kuma 'yan majalisun jihohi?
To alhamdulillah, wato abinda ya faru shine saboda yanayin yaƙin neman zaɓe da aka yi, akwai alamu na fitowar mutane wanda ya fi wanda aka fito na shugaban kasa, domin wasu sun fito nan tun kafin sallar asalatu. Sannan abin sha'awa shi ne bangaren hukumar zaɓe an yi gyare-gyare musamman wajen fitowa da wuri, kamar a nan akwati da nake ko inda ake zaɓe a wata makarantar firamare ta Magaji Abubakar akwai akwatuna ko rumfunan zaɓe guda biyu, amma jami'an dukkan su sun zo tun karfe 8 saura kusan kwata. Kasali ma sai ya zama lokacin ake jira 8 ɗin kai don a cika doka kafin a fara zaɓe. Duk da yake a rumfa ɗaya a 8 ɗin aka fara, amma ɗaya an samu ɓallewar rashin fahimta ko ɗan rikici kafin da ƙyar aka samu fashi na kusan minti 30. Abin da ya faru shi ne su jami'ai da suke kare jam'iyyu, musamman manyan jam'iyyu biyu na PDP da APC, suna magana na cewa na ɗaya ba su yadda ba sai an ɗaga musu takardun da za su kaɗa ƙuri'a su ga adadinsu, sannan na biyu ba su yadda ma da maganar cewa wato wanda suke kan layi yanzu ba su za su fara kaɗa ba, saboda akwai wanda suka sa layi suka ɗan koma gida su karya. To wannan dai ya ɗan tada jijiya wuya, amma daga ƙarshe an yadda, musamman akwai ƙorafin da wasu suke yi cewa akwai takardun zaɓe da ba su cika ba. To an dai fahimci juna, suka ce ai an ba da takardu ne bisa adadin mutanen da suka rijista a akwatin, saboda haka sai dai a kirga. To a ƙarshe dai an samu hayaniyar ta shiru, yanzu ga sunan yanzu suka fara, ba kamar ɗaya akwatin da aka riga aka nisa ba, don wasu sun tafi gida ma sun yi raɗi.
Isa, to kamar ya yanayin fitowar jama'a a wannan zaɓe na gwamnoni?
To gaskiya ba laifi ya zuwa yanzu, duk da yake kamar inda na tattauna da wasu a gurin suna maganar ba za a iya gane adadin fitowar ba, musamman saboda mata suna gida, suna kintsa yara, a gama girki a yi abin da za a karya kafin su fito. Saboda haka yanzu a gurin da nake maza su suka fi yawa, matan kalilan ne, ga sunan su yanzu suke fitowa, a iya cewa matan sun ninninka maza a gurin. Wani abu dai da na lura shi ne gaskiyar magana akwai fahimtar juna, tunda duk kusan makwabtan juna ne, amma maganar jami'an tsaro kuma duk akwatin nan guda biyu babu ɗan sanda, ba civil defense, ba wani jami'i, illa wani mai aikin kare haɗura wato shi ma ba kuma annin ko da sanda.
To Haji Isa, kafin a kai ga wannan rana ta yau ta gudanar da zaben gwamnoni a fadin Najeriya, jihar Kaduna na ɗaya daga cikin jihohin da ake mai da hankali akai saboda wasu maganganu da ke fitowa, yanzu me za a ce game da halin da ake ciki a jihar ta Kaduna?
To gaskiya magana akwai fargaba, musamman irin salon yakin neman zaben da aka yi a Kaduna, ta yadda wato abubuwa suka ɗauki ɗumi daga ranar Litinin zuwa Talata zuwa Laraba, an dinga nuna yatsa, abin ma har ya fice daga hannun 'yan siyasa ya fada hannun malamai, ta yadda su kansu malaman abin ya raba kawunan su guda biyu, tunda an saka addini duk da yake 'yan takarar dukkan su musulmai ne, abin ya jawo maganganu da yawa, har ma wasu mabiya malaman suka dinga fanɗarewa malaman, har ma akwai abin da ya kai ga musulmai a wani guri musulmi ne yana yin izana ya koma ɗarika, saboda abin da 'yan izanan suke ba su mai daɗi ba, kamar a wurin da na gani jiya har biki aka yi na karɓe shi sai ka ce wanda ya koma wani abu. Wato abin ya jawo an dinga zaman ɗarɗar, ana tsoron kada faɗan addini ya shigo. To amma Allah ya taimaka, ana gobe za a daina yaƙin neman zaɓe, wato a yammacin ranar Laraba, ita hukumar da ke kula da kafa mai labaru ta ba da umarni cewa duk abin da ya shafi addini akan siyasa nan a aji shi, a yi magana akan siyasa tsantsa. To wannan abin ya ɗan kwantar da hankali, kuma ana tunanin da wannan shi ba za a ɗan samu sa'ida a wannan, amma gaskiyar magana yaƙin neman zaɓen ya ɗau zafin da aka fara nuna wa juna ya tsa matuƙa. Kuma gab da wannan zaɓe akwai abin da ya faru, saboda akwai damuna da 'yan takarar gwamna guda 36 wanda aka fitar, to amma wasu dinga janyewa suna mara baya, saboda haka wasu mafakanin a yanzu ba a iya cewa su waye adadin, ba hukumar zaɓen ba su waye ne za su shiga zaɓen nan, tunda akwai wudu guda 5 da suka janye, wasu kuma guda 20 suka ƙara janyewa, to ana tunanin kwaya ne wani za su yi wannan takarar. Amma dai manyan jam'iyyun kamar yadda kowa sani, PDP ne da APC da FDP su ne suke da manyan takara wanda aka san su, kuma aka ɗan san jam'iyyar su kamar da yadda abun yake.
To madalla, mun gode Isa, da fatan za a yi zaɓe lafiya, muna godiya ƙwarai da gaske. To kin muke nan Isa Lawal Ikara da ke Kaduna, muna kuma tare da Babangida Jibril a jihar Legas, yanzu haka kai tsaye Babangida, da fatan ka tashi lafiya kai ma.
Yau mun tashi lafiya alhamdulillah.
Madalla. Kamar yawa, to muna tare da Ibrahim Kalmasi ga kuma Muhammad Hafiz Baballe. Ya wani ƙarin bayani zaka mana dangane da shi wannan zaɓe da aka fara a yau dinnan?
To a gaskiya wasu gurare da na wuto tuni jami'an zaɓe suka fara fitowa domin wato sa ido a wannan zabe da za a gudanar. Amma yanzu haka ina anguwar Idiya Raba da ke nan sakkatonin Legas a karamar hukumar Mushin kenan. To a cibiyar da na zo dai har yanzu babu jami'an zabe kamar yadda ya faru a wancan karo. Wannan karon babu jami'an zabe amma akwai wakilai na jam'iyyu sun riga sun hallara da kuma wasu masu kada kuru'u. Jami'an zaben ake jira. To binciken da na yi dai an bayyana cewa dama wannan anguwa na ɗaya daga cikin anguwannin da jami'an zaben ba sa zuwa da wuri kamar tun da rarraba su ake su ake kawowa na ƙarshe. To amma dai babu wani alamu na hargitsi da makamantansu. Akwai jami'an tsaro a sassa daban-daban ko cibiyoyi da hanyoyi da muka wuto a halin yanzu kenan.
Da yake ka ce an saba makara wajen kawo kayayyakin zabe a wannan ita mazaɓa, akan ƙara musu lokacin da za su yi suna kaɗa ƙuri'arsu?
Eh, ƙwarai da gaske, domin akwai umarni dama tun a wancan zabe da aka yi da ke nuna cewa duk mazaɓar da aka samu matsala ko matsalar nan ke da nasaba da kamar lattin fara zabe da dai makamantan ko rashin wasu daga cikin kayayyakin aiki, to akan ƙara mu'adi na zaɓe. Saboda haka shi yasa ma nake ganin su masu zaɓen da ke wannan wuri ba su damu ba. Sun bayyana cewa sun san ko da an zo an fara wannan zaɓe a makare akwai alamun za a ƙara musu a lokaci. Kuma kamar yadda ka sani, jihar Legas na ɗaya daga ciki ko in ce ma ita tafi kowace jiha a Najeriya yawan masu zaɓe, inda ake da katin zaɓe kusan miliyan 5. To ba abin takaici shine yadda a zaben da ya wuce ba jama'a da dama ba su fito sun yi zaɓe ba kamar yadda ƙididdiga ko sakamakon zaɓe ya nuna. To a wannan karon kafin wannan zaɓe akwai su shugabannin jam'iyya da kuma shugabannin al'umma da suka danga fitowa suna kira ga masu zaɓe da su kaɗa ƙuri'unsu. To a yanzu dai ba za mu iya sani ba ko masu zaɓe sun amsa wannan kira ko kuma ba su amsa ba. Haka kuma akwai 'yan takarar gwamna kusan su 45 a jihar Legas daga jam'iyyu daban-daban, ko da yake ba su kai na wasu jihohi ba da aka samu labarin akwai ma har 'yan takara wurin 90.
To Babangida, kamar yadda kai bayani, jihar Legas na ɗaya daga cikin jihohin da suke da jama'a da yawa musamman ma masu kaɗa ƙuri'a. Baya ga nan kuma jihar Legas bisa ga wasu rahotanni na ɗaya daga cikin jihohin da wato ake takaddama kan wannan zaɓe na gwamnoni. Shin wani ƙarin bayani za ka mana game da halin da ake ciki da kuma irin tasirin da wannan takaddama za ta yi ga wannan zaɓe da za a gudanar yau?
Hello, baban gida kana tare da mu? To na kaman layi na shi
ya katse.
To za mu je yanzu kai tsaye ga baban Le ya zo da labarai a takaice da fatan za mana afuwan wannan abu da aka samu.
Muhammad, ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa gaskiya ta yi halinta, inda aka yi la'akari da hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa Paul Manafort, wanda wata kotun tarayya ta yanke mai zaman gidan yari na tsawon watanni 47 saboda samunsa da wasu laifuka da suka shafi almundahanar haraji da na banki. Shugaban na Amurka ya yi kira ƙuri'ar da 'yan majalisar wakilai na ɓangaren Democrat suka kaɗa kan ƙudurin da ke Allah wadai da nuna ƙyamar wani a matsayin abin kunya, domin a cewar shi matsayar ba ta yi kakkausar suka ga kalaman ƙiyayya da ake nuna wa Yahudawa ba. Shugaba Donald Trump ya ce ba zai saka hannu a kan yarjejeniyar cinikayya tare da China ba, har sai idan ta kasance mai gwaɓi. Babban manzon Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya fitar da jerin wasu bayanai masu ɗaci da zaki dangane da cigaban da ake samu a yunkurin da Sudan ta Kudu ke yi na shawo kan yakin basasa da ta kwashe shekaru 5 tana fama da shi.
Ga ƙarshen shirin gabaɗinsa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da muka yi shirin tare da shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Kelvin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.